Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 22 ga watan Satumban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanun labarai.
To Murtala, ajiya da cikin shugaba Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zabi alkalin kotun koli zuwa mutum biyar. Kana ana sa ran zai sanar da wanda zai maye gurbin marigayya alkali Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Shugaba Amurka Donald Trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin ƙasa a makarantun Amurka. Yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran Amurka daga cusa musu akidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi. Dan takarar babban jam'iyyar adawa a kasar Africa's yana kira da aitawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara a karo da uku a zaben sabon wata.
Kanun labaran kenan. A yau ne ake sa ran shugabannin kasashe za su fara gabatar da jawabai a babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya da aka bude karo na 75. Muna tafe da ƙarin bayani. A Najeriya an gudanar da bikin ranar zaman lafiya ta duniya a jihar Borno da ta kwashe fiye da tsawon shekaru 10 a cikin tashin hankali, inda masana suka ba da shawarar cewa
ƙarfafa koyawa mutane sana'a don su zama za su iya rike kansu. Ya kamata mutum yana da abin yi kafin ya koma, kar ya koma kuma su zo su ɗauke shi su nuna mar ga sana'a wanda zai ta kashe mutane don su biya shi.
Haka kuma Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin shugaba Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so ya zaɓi alkalin kotun koli zuwa mutum biyar. Kana ana sa ran zai sanar da wanda zai mai gurbin marigayya alkali Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace. Kana ya bayyana sunayen mata da suka haɗa da Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da kuma Alison Jones Rushing. Yan ra'ayin rikaure ya nada su zuwa kotunan tarayya na ɗaukar ƙara a cikin 'yan shekarun nan. Sai dai ya ke bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya yi zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi a kan shirin Fox and Friends na Television Fox. Trump ya ce zai sanar da wanda zai maye gurbin ne bayan an kammala addu'o'in jana'izan Ginsburg, fitacciyar 'yar sassaucin ra'ayi da mai shekaru 87 wacce ta rasu a ranar Juma'a ta gabata bayan ta sha fama da cutar sankara. A hali da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da shirinsa na saka ilimin kishin ƙasa a makarantun Amurka. Yana mai cewa yana kokari ne ya kare yaran Amurka daga cusa musu aƙidar tashin hankali na masu ra'ayin sauyi, abinda a cewarsa ya sa ake yi wa Amurka kallon mai wariyar launin fata. Matakin da Trump ke ɗauka na nuna zazzafar muhawara wanda ake yi game da wariyar launin fata gabanin zaɓen watan Nuwamba, inda manyan masu takara guda biyu suke da mabambantan ra'ayi. A cewar shugaba Donald Trump, idan an badaddakin wannan tashin hankali da ke faruwa a yanzu, ya samo asali ne tun daga azuzuwa. Ya ce ra'ayin sassauci na masu tashin hankali da fitina sakamako ne kai tsaye daga cusa aƙidar da masu sassaucin ra'ayin ke yi a makarantu shekara da shekaru. Ya ce muna buƙatar manhajar koyarwa ko manhajar da za ta ba mu damar nuna gaskiya. Kana gaskiyar lamarin shi ne akwai aiki mai yawa da ya kamata mu yi domin mu yaƙi da wariyar launin fata da ke yi wa ƙasar mu illa. Amurka ta kaka ba wa Iran sabbin takunkumai domin daƙile barazanar shirin Tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai, bayan da Washington ta tabbatar da sake ɗora haramcin makamai akan Iran na sai baba ta gani da yammacin ranar Asabar. Mai ba da shawara ga sakataren ƙasa a fadar White House Robert O'Brien ya faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump tana ɗora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukiliyar Iran. Wani umarnin shugaban ƙasa daga fadar White House ya bayyana matakan ɗora hannu akan kadarorin wasu mutane da ke da hannu a haɗa hadar kayan makamai da kayan aikin sojoji zuwa da kuma daga Iran. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Tabital Malin Amurka sun nuna irin jan kunni da za a yi wa mutane da kamfanoni da za su take wannan doka. Kungiyar hadakar masana'antu ta Iran da daraktan ta Mahdad Aglaki Kidabchi da shugaban Venezuela Nicolas Maduro suna cikin waɗanda takunkumin suka shafa.
To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotannin namu. A yau ne ake sa ran shugabannin ƙasashe ciki har da Najeriya da Amurka za su gabatar da jawabai a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe karo na 75. To sai dai Sarfilu Hashim Gumel da ke duba mana taron a tattaunawarmu da shi ya ce taron na bana ya zo da sabon salo sakamakon annobar coronavirus.
Wannan shekara ta taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo da bambanci sosai ba kamar wanda aka saba yi ba, duk da yake shekaru kusan 75 ana gudanar da irin wannan taruka inda shugabannin ƙasashe na duniya suke taruwa su yi jawabai kan abubuwan da yake damunsu da kuma abubuwan da yake ake buƙatar a gyara. To wannan karan ma mutala abin da zai faru shine saboda annobar coronavirus dukkan shugabannin ba za su zo wannan taro ba, amma za su zo ta yanar gizo. Dukkan shugabannin da za su gabatar da jawabi za su naɗi jawabansu a hotunan bidiyo lokacin da aka tsara musu na jawabin nan a lokacin daga nan zauren Majalisar Ɗinkin Duniya za a tura.
To Sarfilu, waɗanne shugabannin ƙasashe ne watakila ake sa ran za su so magabatar da jawaban nasu a yau, kuma ina ne kake ganin alƙiblar jawaban nasu za su maida hankali?
To za a fara wannan jawabai ne daga ƙarfe 9 na safe, inda ƙasashe irin su Brazil da Amurka da Turki da China da dai sauransu za su fara yin wannan jawaban nasu. To shi Muhammad Buhari shugaban ƙasar Najeriya sai da yamma zai yi wannan jawabi nasa. Batutuwa da ake ganin cewa za su ɗauki hankali a wannan karin shine batun corona. Ta ya za a yi a shawo kan wannan annoba ta addabar duniya gaba daya? Kamar yadda aka saba akwai batutuwa da yawa ma da suke nan, musamman batun tsaro, batun lafiya, batun sauyin yanayi, batun ilimi. Akwai batutuwa da yawa da za a tattabo da a tattauna a kansa domin a samu maslaha.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel, sai a ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda za ta kaya a taron a shirye-shiryenmu na gaba. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai.
Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar Ivory Coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaben sabon wata. Henry Kwadambedie ya yi wannan kira ne a ranar Asabar a Abidjan babban birnin ƙasar a wani taron da ya haɗa da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayansu. Kasar da ke Afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata, bayan da ɗan shekaru 78 Ouattara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba. Ouattara ya yi amai ya lashe, kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin ɗan takara bayan da wanda zai gaje shi Prime Minister Ahmed Gon Coulibaly ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan Yuli. 'Yan adawan Ouattara sun ce kundin tsarin mulkin kasar ya haramta masa shiga takara karo na uku, amma shugaban ya yi fatali da kokensu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar bayan an zaɓe sa na biyu ba zai yi aiki a kansa ba. Kotun dokokin kasar ta wanke Ouattara cewa zai iya shiga takara. Tashin hankalin na yanzu ka iya tado da abubuwa da suka faru a tashin hankali da aka yi kafin zaben shekarar 2010, inda mutum 3,000 suka mutu bayan da shugaban kasar a wancan lokaci Laurent Gbagbo ya kyamancewa da shan kayi da Ouattara ya yi masa a zaben shugaban kasa. A ƙarshe, Amurka tana dab da kafa tarihi inda mutanen da suka mutu da cutar coronavirus za su kai 200,000 a cewar masana da ke sa ido a kan ɓarkewar cutar. Amurka tana da sama da mutum 6,800,000 da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Kana mutum 199,636 suka mutu da cutar, adadin da ya zarce kowace ƙasa. Ana alakanta sake tasowar cutar a wannan lokaci a kudu maso yammaci da tsakiya maso yammacin Amurka ne da sake buɗe makarantu da jami'o'i. A turai kasashe a faɗin nahiyar suna saka sabbin dokokin takaita zirga-zirga yayin da coronavirus ke ƙara yawa.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya ta gudanar da bikin ranar zaman lafiya ta duniya ta bana a jihar Borno da ta kwashe fiye da shekaru goma tana fama da hare-hare da sauran ayyukan kungiyar Boko Haram. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe ranar 21 ga watan Nuwamban kowace shekara domin nazari da tattauna lamuran da suka shafi tsaro da samar da zaman lafiya a faɗin duniya. Wakilinmu Haruna Dauda Biyo na dauke da karin bayani.
Ba wannan karin ma dai sai da gungun da ake kira Ambassador for Peace, wato jakadun zaman lafiya, suka kira wani taron haɗin kai da masu ware da tsakikan harkokin tsaro da ma majibancin al'amura irin na yau da kullun don tattauna hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na tsaro da aka shafe shekaru 11 ana fama da shi a wannan jiha. Ambassador Ahmed Shehu dai shi ne shugaban wannan kungiya, ga kuma abin da ke cewa a wajen taron.
Matasa masu tashi masu karfi, aikin yi babu. So duk wani wanda dai matashin da yake gaggawa da kuma neman hanyar da zai ci abinci ya rasa, kowa ya zo ya same shi dole ya bi shi. Shi yasa kaga wannan abun yaki cinyewa, sabim ana kashewa sabi shiga suke yi. So mu shawaran da muka bayar yanzu kamar yadda muka tattauna nan shine dole a zauna a koma teburi. Duk yakin duniyar nan garuruwan nan duk an irga ba inda aka yi a yaki da bindiga aka ci nasaran samun zaman lafiya.
Alhaji Umaru Bakuri malami ne a Jami'ar Maiduguri da kuma ya soma kira ga kungiyoyi masu kansu ya ba da agaci ga 'yan gudun hijira da ke jihar da cewa su karkata hankulansu zuwa wajen koyar da sana'a.
Lalle kungiyoyin nan suna kokari amma duk yanzu abin da suke yi ya kasance suna ciyarwa ne, suna ba da magani, suna ba da abin da sauransu. To yanzu abin da muke so shine yanzu kuma mu koma ƙarfafa koyawa mutane sana'a don su zama za su iya rike kansu, za su iya kafin ma a maida mutane garuruwansu tunda ana ƙoƙarin maida su garuruwansu. Ya kamata mutum yana da abin yi kafin ya koma, kar ya koma ya je kusa da mutanen nan kuma su zo su dauke shi su nuna mar ga sana'a wanda zai ta kashe mutane ko ta kona dukiyar mutane don su biya shi.
Professor Khalifa Jikwa na Jami'ar Maiduguri yace ina ganin wannan batu yana sarkiyan gaske.
Yaki ko ina kasuwanci ne, in ba aka tayar da fitina husuma ko yake ba babu dama a sayar da makamai. In ba a tayar da fitina ba kaza ba za a nema tallafin nasu su da kansu su zo da sunan taimakawa za su taimaka su gyara abu daya sai su bata tara. Sannan kuma da su za su zo duk inda akwai yaki a Afirka ko kasashen Larabawa ko ba komai akwai ma'adinai akwai gas ko mai. Kirkira ne ake waɗannan abubuwan kuma da jahilci ne.
A wannan ranar ne dai aka ce an kai wani mummunan hari a karamar hukumar Dambuwa da ke jihar Borno inda har aka kashe wasu jami'an soja a ciki har da wani kwamandan sojan da kuma garin Mobat da ke arewacin Borno da su ma aka ce an sace wasu mutane guda 5 akan hanya da har yanzu ba wanda ya san halin da suke ciki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau ba inda zaka fita wajen Maiduguri ka fita kilomita 5. Wa ya kamata yi mana wannan? Shugaban kasa ne. Ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukan mu da jinin mu ne? Ba mu da wannan ne aka bashi ƙuri'a?
Abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa, gwamnatin jiha ba ta da komai. Ko da ƴan civilian JT vigilante hunters da me da gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wannan street actors din. Su zuna aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne.
Jama'a Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamaiwa. Muna fatan mun sami kula mi lafiya. To a ci gaban muhawarar da muke game da halin yaki da Boko Haram da ake a Najeriya, musamman a jihar Borno da Yobe. Yau za mu ci gaba da kawo muku muhawarar da wakilinmu da ke can Maiduguri Haruna Dauda Biyu shirya mana. Kuma daga cikin batutuwan da za ku ji an taɓo a yau shine hada gwada wato kamun ludayen gwamnatocin da suka gabata a jihar Borno dangane da wannan yaki. Sannan kuma yaya ita kanta jihar Borno take ciki shekaru 11 bayan faruwar kofofin bayan da aka soma wannan fama ta Boko Haram. Ina kuma batun zargin da wasu suke yi na cewa su ƴan Boko Haram ɗin makamansu sun fi inganci fiye da na sojoji. Da ma cewa wasu daga cikin makaman daga sojojin Najeriya suke samun su. To ba tare da bata lokaci ba, ga Haruna zai fara mana da batun gwada gwamnatin yanzu da ta wuce ta gabata dangane da kamun ludayensu a harkar wannan yaki din.
Malam dan Borno kai dan wannan jiha ne, ya kake ganin ita kamar gwamnatin ta wuce na kashin Shatima da kuma wannan gwamnati na fafa gana mara zulum yadda suke kamar tunkaran wannan matsala na Boko Haram?
Gaskiya alhamdulillah ko ba komi gaskiya wannan gwamnatin ta kyautata fiye da gwamnatin baya ta jiha kenan. To amma ni fa akan tsaro har kullum bana iya yaudaran kaina, bana iya sa matsalar tsaro akan gwamnatin jiha, domin gwamnatin jiha ku bata da dan sanda ma balle soja. Domin yau police commissioner in yazo Borno, director da yake karba ba yana karban na gwamna bane, yana karban na IG ne. Muna ganin a siyasar Najeriya irin yadda abubuwa suke faruwa, sai a zo a ce gwamnan kansa ma an janye mar tsaro, sai dai ya nemi wannan abun ya faru a nan bara kuma ya ci gaba da faruwa a kasar nan mun sani. Yau sai kaga gwamna kana fariyan kai gwamna ne, sai a janye ma dan sanda ma balle soja. So saboda haka ni bana zargin gwamnatin jiha ko gwamnatocin jihohi akan maganan tsaro. Ina so su ma gwamnatocin su zo su bamu haɗin kai ne gwamnatocin jihohin. Gaskiyar lamari shine in Professor Babagana Umara yana iya sauraron wannan program din, ya dawo ya zo mu haɗu da mu da shi mu yaƙi gwamnatin tarayya akan abubuwan da take yi mana. Wannan shine mu ba ma zargin shi dama akan maganan tsaro. Abinda yake yi a yanzu, har yanzu fa da suka je, naci bayanan su gwamnonin Arewa da suka je suka tunkari shugaban kasa, sun je yi mar godiya akan Northeast Development Commission, sun je yi mar godiya wa yayaki yan ta'adda. To gaskiya wannan duka ba gaskiya bane abubuwan da ya kai su nan. Abinda ya kai su fito su gaya mar gaskiya su ma ba a yaƙi ƴan ta'adda ba, har yanzu ba ma iya tashi daga Maiduguri mu tafi Dambuwa. Wannan commissioner zai shaida ba za mu iya tashi yanzu mu ce za mu tafi Marte ba, ba za mu iya tashi mu ce za mu tafi Ngala ba, sai da su wani escort ana harbe
ko da ranar tsaka
so saboda haka in ka duba kuma yau ba inda zaka fita wajen Maiduguri ka fita kilomita 5. Wannan duk mun san wannan, wa ya kamata ya mana wannan? Shugaban kasa ne. Ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukanmu da jininmu ne? Ba mu da wannan ne aka bashi ƙuri'a? Saboda haka mu daina yaudaran kanmu. Maganan tsaro ta fi ƙarfin gwamna, ba gwamna ba ne shi ma in zai yi magana zai yi roƙo ne, ba ta shi muke yi ba tukun. Gwamna sai mun zo maganan jihar mu tukun ma iya yin magana, amma maganan tsaro mu gaya kanmu gaskiya, wallahi tallahi shugaban ƙasa ne yake sakacin
da. Bari dawo ga commissioner, ranka da nani kake gani mafita ne na kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addaji haka da?
To abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa, gwamnatin jiha ba ta da komi. Ko da ƴan civilian JTF vigilante hunters da meme da gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wannan state actors din, suna aiki a ƙarshen wayancin jami'an tsaro ne, ba za su iya su dauki su dusa su tafi karan kansu ba. Wannan magana gaskiya ne. To abinda muke bukata din mu, kamar yadda ya faɗa, dole mu gaya kan mu gaskiya, mu ga cewa yanzu hanyar Maiduguri zuwa dama turma ai ya zama wani abu kai ba ma hanyar Dambuwa din kawai ba. To saboda haka yanzu dai akwai da jan aiki a gaban su, ya kamata a sake tunani a ga yadda za a shawo kan wannan abun don kowa ya samu yayi walwala. Kuma kaga hanyar Dambuwa an bude, amma ba za ka zo Dambuwa ba tare da escort ba,
kini hangin da zai
kuma kinga ha
garin shi babban hafsan
soja din. Kaga ni daga nan hanyar Gamborun Gala din nan zaka zuwa daga nan zuwa Dikwa, amma daga Dikwa zuwa Gamborun Gala ba kai saka wuce ba. Wannan duk an sani, kai ba wata ma hanya ma wanda dai mutum zai tafi ba tare da dardarwa. To saboda haka ya kamata a tashi sai tsayin daka ga cewa wannan abun an rage shi sosai, yadda mutane sun tashi za su doshi duk inda suka bukata ba tare da matsala ba. Bayan kaga abin da ya faru a wajen shigan baga wannan abu ne wanda duk duniya ma ta gani. So kaga wannan abu kuma ya zo ma ya fara sa wasu mutane su fara canja tunani cewa a'a to ai an ce waye na mutane ba su ana. To ya aka yi haka har gwamnati ba zai ya shiga wata gari ba. Aha.
Malam Dan Borno, idan ka duba zaka ga yawanci ana kukan ba kayan aiki, amma kuma zaka ga su waɗannan mayaka sun zo wani lokaci zace kayan aikin su ma kamar yafi na jami'an soja. Me ne kake ganin ke ka wannan matsala ne da har za su zo su tunkari jami'an soja haka duk da ana kukan?
In ka koma baya ka duba tarihin Boko Haram, sun fara kashe police ne su dauki bindiga. Idan suka kashe dan sanda sai su dauki bindigan sa. Da haka har suka fara zuwa su tunkari police station zam, su kona police station din su dau makamai. Har suka dawo suna iya tunkaran bariki. Su je su kai hari a bariki, sojoji su gudu su dauki makaman su a baya. Shine har hakan nake zuwa ma. To har izuwa yanzu idan suka je sansanin soja suka tarwatsa su, makaman da fa yake hannun Boko Haram fa ba wai wani makamai ne da yake zuwa daga wani guri ba, makamai ne fa na su jami'an tsaron Najeriya. Ya kamata mu sanar da kanmu haka ba.
Amma akwai zargin da ake kamar cewa sukan samu makaman daga wasu kasashen ƙetare ne, kamar kwaftanmu da suka zade suna fama da yaƙe-yaƙe.
Kai ma ka ce zargi, me ya tabbaci?
To ai abin da kake faɗi kai ma kamar zargi ne ko?
Kamar zargi ne, amma ni ya faru ai ka gani sun je sun balle bariki a bama sun ɗebi makamai. Wannan ai ba zargi ba ne, su ma sun tabbatar. Sun je liman kara a Goza sun dauka, sun je barikin Manguro. Ai wannan ba zargi bane kenan, wannan ya fito fili. Ai da suka je din ba sa dauka har su yi bidiyo su nuna cewa gashi mun samu abu kaza, wannan ya zama zargi.
To ina ne kake gani za a yanke kawo wannan matsala na musamman inda suke samun waɗannan makamai don ya kawo ƙarshe kuma makaman su fita daga hannayensu?
Abin da ya faru shine gaskiya yakar su da gaske shi zai kawo wannan. Idan suka samu kansu cikin matsi suka gudu suka bar makaman su, yanzu da bi da ya fito ya yake su, ai an samu su, ya samu makaman su. Domin duk inda ka je sansanin mutum ka tarwatsa shi taransa yake zai gudu ne ya bar makamin. So saboda haka in har suka fuskanci irin wannan matsin za su gudu su bar makaman. Duk mota yau idan ka ga motar soja, motan Boko Haram, zaka samu motan sojan Najeriya ne, sai dai ya rubuta kalmar la ilaha illallah har su yi bidiyo su rika nuna cewa gashi mun zo mun kawo ataguri kaza kuma mun samu ganima kaza. Wannan shekaru ma yayi ta wannan ikirarin, duk mun gani a fayafayen da suke tura sakonni. So saboda haka kaga ya kamata a ce a tsaya ne a yaƙe su da gaske. Mu ba maganan wai ƙananan sojoji muke yi ba, muna magana ne akan manyan sojojin da shi shugaban ƙasa su fita su rika sa ido akan wannan abun, ba wai su yi rumu su yi shiru ba. Domin ran ɗan Najeriya fa ba wai ran kiyashi bane ko ba ran tsaka bane, ran ɗan Najeriya fa ran bani adam ne. Yau abin da ya kifar da gwamnati a Mali ne zance akan fasakaci da ran mutane da kuma corruption, wannan abu biyun ne wanda duk kuma waɗannan abubuwan a Najeriya sun zama dumu-dumu. To me yasa ran ɗan Najeriya shikenan ran mutumin Mali ma har yafi na ɗan Najeriya ne ko koyaya? So saboda haka gaskiya in muna neman mafita shine a tashi a tsawata wannan abun, a tsaya kuma a yaki wannan abun da gaske. Wannan shine mafita gaskiya.
Dan Felde, akwai batu da ake yi honorable commissioner na cewa kamar al'umman jihar Borno ba sa baiwa jami'an tsaro bayanan da ya kamata, wanda ko shi shukansa shugaban kasa da ya zo lokacin da ya je fadan mai martaba Shehu Borno ya koka game da rashin bada bayani. Ya kuka ji da wannan batu ne na rashin bada bayani da ake cewa ba kwa baiwa hukumomin tsaro?
Wa ya fada
shugaban kasa ne ya fada a fadar mai mataba Shehu Borno?
Ai abu da aka kaya mishi ne ya fada, amma baya da za a yi a ce wannan abin da yake faruwa da ni da kai mun sani kafin a kai attack wani kauye ko wani abu, ana samun labari ko ba samun labari, kuma ana bayarwa, ba wai baya bayarwa bane. Sai dai a ce dai watakila labarin ya zama late, ko kuwa bayan an bada labari din ba su dauki lokaci sun je sun yi wani abu a gaiba. Amma yawanci ai da labaran da aka bayarwa shine ma yake taimakawa, Air Force suna zuwa suna wani bombardment ko su je su yi abuna. Wasu a taɗi ma ai su da ake kawo, ana samun labarai daga mutane da suke wajen. Wasu sai ma ai suna ganin su ma suna taruwa suna wucewa. Wannan abin kai ma ka sani, kowa ma ya sani, kowa ya ji wannan abubuwan. To sai dai watakila yanzu ba kowa bane kuma yana da access, ko ba ka ba wani zai iya ya samu kuma kaga duk wannan abun harkan waya ne ba wai tattakawa ne za a je a ga musu cewa gashi abin da yake faruwa ba watakila ko da an samu wannan labarin gaskiya wajen zai zama kuma ba network you know to abubuwa dai diyawa dai shi abun nan shugaban kasa zuwan shi yayi kokari tunda hukumomi kankana guda 22 ne suke da wannan tutan to yanzu almost mutanen sun koma da cikin gari na muna da sarakai guda nawa sarkin uba sarkin askara sarkin goza na bama na dikwa dukkan su da cikin Maiduguri nan suke to yanzu ai duk sun koma masarautar su suna zama aure to wannan ya nuna cewa abun an dan samu sauki amma abin da muke fada din a kara himma muka cewa wannan abun ta kare gaba daya ba za mu dai cewa waiwai ba abin da gwamnati ta yi ba ko kuwa jami'an tsaro ba su yi ba babu ba zai yi ba don ba su yi wani abu ba ba za mu samu daman ganin wayannan sarakan su koma masarautun su je su zauna ba saboda haka in an ce gaskiya kamata a fade shi amma dai abin da za mu yi dai kawai muna bukatan su kara himma a kara musu kayan yaki a yi komi dai a ga cewa an gama da wannan abun abu yaki yawa yiwuwa nan gobe a can dinna kaga ba daji
to jama'a wannan shine karshen wannan muhawara a wannan lokaci da muke ciki sai mun da muku makon gobe domin kawo muku wani sabon shiri da madadin shi Haruna Dauda Biyu da bakinsa da kuma garin Salihu Abdu ta taimaka wajen haɗa mana wannan shirin ni ne Aliyu Mustapha Sokoto muna fatan mun baku lafiya kuma Allah ya baiwa ƙasar tamu zaman lafiya assalamu alaikum
a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da shirin suna tsaka mai wuya kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice
to murtala a takaice a jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya rage yawan sunayen mutane da yake so zai zaba alƙalin kotun koli zuwa mutum biyar kana ana sa ran zai sanar da wanda zai maye gurbin marigayiya alƙali Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar Trump ya ce zai zaɓi mace kana bayyana sunayen mata da suka hada da Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da kuma Alison Jones Rushing ɗan ra'ayin rikaure ya nada su zuwa kotun tarayya na ɗaukar ƙara a cikin 'yan shekarun nan sai dai ya ke bayyana sunayen sauran mata biyu da ke cikin waɗanda ya yi zai zaɓa yayin wata hira mai tsawo da aka yi da shi a kan shirin Fox and Friends na talabijin Fox Amurka ta gagaba wa Iran sabbin takunkumai domin dakile barazanar shirin Tehran na nukiliya da makamai masu linzami da wasu manyan makamai bayan da Washington ta tabbatar da sake dora haramcin makamai akan Iran na sai baba ta gani da yammacin ranar Asabar mai ba da shawara ga sakataren kasa a fadar White House Robert O'Brien ya faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump tana dora sabbin takunkumai da kuma matakan sa ido akan aika kaya a kamfanoni 27 da ɗaiɗaikun mutane masu alaka da shirin nukiliyar Iran. Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a ƙasar Ivory Coast yana kira da a yi tawaye domin hana shugaba Alassane Ouattara cimma burinsa na sake shiga takara karo na uku a zaɓen sabon wata. Henry Kwadambedie ya yi wannan kira ne a ranar Asabar a Abidjan babban birnin kasar a wani taron da ya hada da sauran masu takara na 'yan adawa da masu goyon bayan su. Kasar da ke Afirka ta yamma ta fada cikin wani rikici da ya sanadiyyar mutuwar mutane da dama tun watan da ya gabata bayan da ɗan shekaru 78 Ouattara ya saba alkawarin da ya yi a farkon wannan shekara cewa ba zai shiga takara ba. Ouattara ya yi amai ya lashe kane ya amince ya tsaya wa jam'iyyarsa mai mulki a matsayin ɗan takara bayan da wanda zai gaje shi Prime Minister Ahmad Gon Coulibaly ya rasu sakamakon bugun zuciya a cikin watan Yuli.
Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma a can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Dodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.